بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ، فإبراهيم بن أدهم والفضيل بن إياب وأبي سليمان الداراني ومعروف الكركي ويوسف بن أسبات وحذيفة المرئشي وأمثال هؤلاء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي مسمارا من مزامير آل داود. وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تهبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الكينة إلى كينته، أذانا أي استماعا، كقوله: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايانك إمواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا يمتشي نران الثلاثة يو بقوي نيكو باتوك سبا يو بقوي قوات الربيع الثاني هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبوت لايا دتليهوت لثلاثين دتايا wanda kuma yazo daidai da 23 ga watan 3 miladiya ta 2010. A wannan majalisi namu ko a wannan masallaci na Modibbo a nan kofar Kaura a jihar Katsina, garin Katsina, a wannan majalisi namu na karatun littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wallafar Hamshakin malamin nan Sheikhul Musulunci Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ابن عبد السلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700. وانا كما شين درس منا 60 دبير اجير وانا مجلس وشمو اوانا مسلاتي وانا شين ندري دسرع ادبا امان تابا هردي ينزمنا مغانا قومنا كان قبر دا تكي مغانا اكان ابن دا زي رولو تاوى متن imaninsa a zuciyarsa da san da yake wa Allah da manzansa. Wanda Ibn Taymiyyah bayan ya faɗi hanyoyin da wasu suka ƙirƙiro waɗanda suka yi tsammanin za su saman musu da san Allah a zuciya, ko za su haɓaka musu san Allah da tsoronsa a zuciyarsu, wanda Ibn Taymiyyah ya yi bayanin cewa wannan ba daidai ba ne, ya saɓa wa hanyar magabata, sai ya faɗi abin da zai haɓaka wa mutum sansa ga Allah da kuma sansa ga manzo sallallahu alaihi wasallama, ya ƙarfafi imaninsa a zuciya, wato sanin Allah da kuma karatun Alƙur'ani. To shine yazo magana akan gabar karatun Alƙur'ani. A wancan satin ya kawo ayoyi da suke nuna cewa muminai na ƙwarai, muminai annabawa da malamai da masana da sahabbai da dukkan wasu masu tsoron Allah abinda suka yi amfani da shi wajen haɓaka imaninsu da ƙarfafa tsoron Allahnsu a zuciyarsu shine karatun Al-Qur'ani. Ya kawo mana ayoyi na Al-Qur'ani da suka nuna haka. Ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min zurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min zurriyyati Ibrahim wa Isra'il wa mimman hadaina wa ijtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam' mimma 'arafu min al-haqq yaquluna ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ابن تيمية كاو آيوي إلان وطنن وطن سكي نون تشوى مؤمني نقولي سوني وطن دا سكي زكاة سكي روالا عند سكي جكراتن القرآن وتوكراتن القرآن شيني كي هابا كاموس إيماني yake kara musu tsoron Allah ba sauraron waƙe-waƙe ba ba sauraron kaɗe-kaɗe ba ba raye-raye ba a karatun Al-Qur'ani wannan shine abinda suka yi amfani da shi wajen wato haɓaka imaninsu a zuciya saɓanin waɗanda suke wato kauce wa karatun Al-Qur'ani ko sauraronsa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya bada labarurukansu a ayoyi daban-daban wa minan nasi man yashtari لهو الحديث ليدل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين دقما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة تشيني ابن تيمية يقول أكون ننقبر يتي وهذا كان سماع سلف الأمة haka wannan shine abin da ya kasance abin sauraron magabatan wannan al'umma shine abin da suka rika sa a gaba suna sauraro wato alqur'ani wa akabiri mashayikhiha shine abin sauraron manya-manyan shehunan wannan al'umma wa a'immatiha da limamanta kas sahabati wattabi'ina kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wattabi'ina da almajiransu wa man ba'dahum min almashayikhi da shehunan da suka zo bayan su Ibn Taymiyyah idan yace al-mashayikh galibi a irin wannan bayani yana nufin waɗanda aka jingina musu sufanci waɗanda aka san su da gudun duniya da yawan ibada waɗanda sufaye suke garkuwa da su sautari suna cewa su ne shugabannin su to su yake cewa al-mashayikh waɗanda al-mashayikh ba su shiga sufanci irin tasawuful falasifa ba sufiyatul falasifa ko sufiyatul malahida waɗanda Ibn Taymiyyah yake cewa sun ɓantarewa anyar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar irinsu Ibn Arabi irinsu Al-Hallaj irinsu Ibn Al-Faris da dai waɗanda suke cikin wannan sahu yace waɗancan shehunan na farko ba a san su da irin waɗannan kwashe-kwashe ba ba a san su da wannan mugunyar aqida ba ka Ibrahim Ibn Adham kamar Ibrahim Ibn Adham ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara wato da zuhudu a zamaninsa wato ya rasu shekarar hijira ta 161 wato cikin karni na biyu sunan shi Ibrahim ibn Adham ibn Mansur at-Tamimi ya kasance a ɗaya daga cikin ƴaƴan sarakuna ne na zamaninsa ɗaya daga cikin waɗanda suka taso cikin ni'ima da wadata da jin daɗi to amma daga ƙarshe ya guje wa duniya ya fita daga ainihin gidansu ma ya koma jeji yana ta yawace-yawacen ibada ya zauna da Sufyan al-Thawri a Asham saboda yana ɗaya daga cikin waɗanda sufaye suke jingina koyarwarsu gare shi to amma shi baya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiro waɗannan abubuwa da yanzu ake rigima da su a kansu shi yasa za ka ga Ibn Taymiyyah yana girmama shi al-Fudayl wal-Fudayl ibn Iyad da Fudayl ibn Iyad wanda mun taba magana a kansa shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda da can gawurtaccen ɗan fashi ne amma daga baya Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi ya daina fashi ya koma garin abinnan ya koma Makka ya lizimci ɗakin Allah mai alfarma ya yi ta yawaita ibada yana daga cikin waɗanda Abdullahi ibn al-Mubarak babban malamin nan na hadisi yake daukan nauyin rayuwarsu. Kawaka mutum ne da ya shahara da ibada. Wa abi Sulaiman ad-Darani, da Abu Sulaiman ad-Darani sunan shi Abdurrahman ibn Atiya ad-Darani. Daran wata alƙarya ce a cikin garin Dimashq, wato babban birnin Siriya a yanzu. To shi mutumin wannan gari ne, shi wannan Abu Sulaiman ad-Darani ya shahara shi ma da ibada. Ya mutu hijira tana 215, ya shahara da yawan ibada da yawan gudun duniya. Shi ne wanda wato aka ruwaito daga wajensa yana cewa rubbama yaqa'u fi qalbi an nukta min nukati alqawmi ayyaman fala aqbalu minhu illa bi shahidaini adlaini alkitabi wassunnah. Wato sautari na kanji wani abu ya darsu a zuciyata, irin abin da yake darsuwa a zukatan mutanen, yana nufin irin waɗanda suka koma suka shiga harkar ibada ko su harkar sufanci. Yace wani lokaci a zuciyata nakan ji wani abu irin wanda yake darsuwa a zukatansu, amma bana yadda da wannan abin sai na samu shaidu biyu adalai, sune alqur'ani da sunna. Wato kaga inda a ce duk sufanci irin na wannan mutumin ne, kaga ba za a samu wato firjiya da rigima akan shin a yadda da sufanci ko ka a yadda da shi ba. Shi da abinda za a gaya masa da sunan zuhudu ko gudun duniya ko ibada, ko ransa za ta riya masa, ba zai yadda ba sai ya samu hujja daga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To waɗannan su ne Ibn Taymiyyah yake cewa al-mashayikh, wato shehinai na gaskiya. Wa ma'ruful karhi, da ma'ruf al-karhi, wato sunan shi ma'ruf Ibn Fayruz al-karhi, wanda asalinsa kirista ne, daga baya musulunta, ya shahara da zuhudu, ya zauna a cikin Baghdad. Wato karh wata alƙarya ce a cikin garin Baghdad. Ya rasu shekarar hijira ta 201. Wa Yusuf ibn Asbaq, da Yusuf ibn Asbaq wanda ya gabata mun faɗi wani abu a kansa, da shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara da ibada da gudun duniya. Wa Huzaifatul Mar'ashi, da Huzaifa ibn Qatada al-Mar'ashi, shi ma ya shahara da zuhudu da gudun duniya da tsantseni. Wa amsali ha'ula'i, da waɗannan. Ibn Taymiyyah ya ce to waɗannan shehinan, duk da gashi dai sufaye suna taƙama da su, suna jingina kansu gare su, to amma su ba su ɗauki hanyar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ita ce hanyar da za ta haɓaka musu imaninsu ba. A'a, abinda suka yadda da shi shine sauraron karatun alqur'ani shi suka yadda zai haɓaka musu imani, ya sa musu tsoron Allah. Kaga ashe inda a ce a sufayen yanzu za su yi aiki da abinda su waɗannan shehine suke faɗa, da duk wannan tarkacen kayan kaɗe-kaɗen da waƙe-waƙen da fiyano da waye, da duk sun matsar da su, sun koma kan abinda shehinan farko suka yadda da su. Wa amsali ha'ula'i, da ire-iren waɗannan. Ibn Taymiyyah ya ce to wannan shine abinda su waɗannan magabata na ƙwarai sahabbai da tabi'ai da waɗannan shehinan suka yadda shi zai haɓaka musu imaninsu, ya sa musu tsoron Allah a zuciyarsu, shine karatun alqur'ani. Wa kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqulu li Abi Musa al-Ash'ari, ya Aba Musa dhakkirna rabbana fayaqra'u wa hum yastami'una wa yabkun. Haka yake a cikin Sunan ad-Darimi. Umar ibn al-Khattab, Allah ya kara masa yarda, ya kasance yana cewa Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais, kamar yadda kuka sani Abu Musa al-Ash'ari wanda sunansa Abdullah ibn Qais, mutumin Yaman ne, yayi hijira zuwa Habasha, ya kuma yi hijira zuwa Madina tare da mutanansa al-Ash'ariyuna. Wannan kabila ta al-Ash'ariyuna Allah ya ba su wato miliya mai zaki, mai dadi, mai ratsa zuciya. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya faɗa, kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari, yake cewa yakan gane sautin mutanen al-Ash'ariyina da daddare, wato cikin dare yakan iya fahimtar sautukansu, in ya ji sauti yakan iya gane cewa wannan sautin ash'ariyi ne. Yake cewa yakan gane sautinsu yayin da suke karatun alqur'ani, ya gane gidajensu da daddare. Yace duk da cewa da rana bai san inda suka sauka ba, amma in dare yayi yakan gane cewa to a guri kaza akwai wane ba ash'ari, saboda yadda Allah ya ba su zaƙin murya, Allah ya ba su daɗin murya in suna tilawa Al-Qur'ani, kowane ne ya saurara fita ratsa zuciyarsa. To Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais ɗaya ne daga cikinsu. Sayyidina Abdullah Umar ibn Khattab yakan ce masa, zakkirna rabbana, tunatar da mu ubangijinmu. Sai ya zaunar da shi fa yaqra'u, yayi musu karatun Al-Qur'ani, wa hum yastami'una, su kuma suna sauraro. Wato Umar da sahabbansa suna sauraron karatun Qur'ani daga Abu Musa Al-Ash'ari, wa yabkuna, kuma har suna kuka, wato suna jin abin da yake faɗa suna kuma kuka. Wa kana ashabu Muhammadin idza ijtama'u amaru wahidan minhum an yaqra al-Qur'ana wal baqi yastami'un. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam in suka hadu sukan umarci ɗaya daga cikinsu wanda yake da zaƙin murya kuma ya iya karatun Qur'ani ya karanta musu al-Qur'ani, sauran kuma su rika sauraro. Wato wannan kaga shi suka yi amfani da shi wajen haɓaka imanin su da ƙara wato sa musu tsoron Allah a zuciya, ba cewa suke wani ya tashi ya rera waƙa su yi rangaji ku yi rawa ba, a'a, sa suke wani ya karanta musu Al-Qur'ani sauran su saurara. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi ya sunnanta wannan sunna. Shi cewa Abdullahi dan Mas'ud kamar da yake cikin Bukhari da Muslim yake cewa yayi masa karatu. Abdullahi dan Mas'ud yace aqra'u alayka wa alayka unzil, maka karatu alhalin kai ne aka saukarwa da Al-Qur'ani, kai ne uga kwata kwata, kuma a ce ni zan maka karatu? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am, inni uridu an asma'ahu min ghairi, ina so in saurari karatun Al-Qur'ani daga wani. Saboda haka ya zauna ya karanta masa suratul nisa har yazo inda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي حسبك حسبك يا إسا يا إسا يا إسا عبد الله لما سؤال يجي زنوي ويا سينا قيدا ننسى نازل ده هواي وكذا حتى نيجي كرا أبي بن كعب يجي الله يا أمر جي نغيا مكة كيم كراتن القرآن هر أبي يجي يا كرا سونانا يا جي أبي يا كرا سونانك. To kaga babu laifi mutane su haɗu wani ya yi musu karatun Al-Qur'ani, musamman wanda yake da daɗin murya daga cikinsu, wanda zai ƙara tunzura musu ko abin nan tayar musu da imaninsu, babu laifi. Kamar yadda Imamu Nawawi yake cewa babu laifi ma idan yaran dukkansu sun iya karatu suka riƙa wato karɓa-karɓa, wanda ya karanta ya ba wannan, wanda ya karanta ya ba wannan, abin da makaranta suke ciwo masaffaku. To babu laifi dan sun yi haka, ko dai mutum ɗaya ko adadin mutane wadda din suka yi karatun Al-Qur'ani su karanta, wannan babu laifi. Sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suna sauraron Al-Qur'ani a tattare a wajen wani wanda ya iya karatun Al-Qur'ani. Kaga wannan ita ce hanyar da suka bi wajen haɓaka imaninsu, kamar yadda maganar Sayyidina Umar take nunawa, zakkirna rabbana, to ka tunatar da mu ubangijinmu. Saboda kaga ba wani mai kiɗa ko mai rawa suka sa a gaba ba kuma wasu baitoci suka dinga maimaitawa ba, ko suka ɗauko ishiriniya ko alburda ire-iren wannan suka mayar shi ne abin karantawa su, a Al-Qur'ani suka karantawa wanda ya rika ƙara musu imani. Saboda ka ya halatta kamar yadda muka faɗa a haɗu a karanta Al-Qur'ani, ko dai a karanta zallar karatun Al-Qur'ani, ko kuma tare da bayanin wasu ma'anoninsa. In za a samu bayanin wasu ma'anonin, wannan yana da kyau musamman a cikin ire-irenmu. Kaga su sahabbai dukkaninsu larabawa ne, sun san abin da ake karantawa. Da ya an karanta masa qul huwallahu ahad ya san me aka ce, amma kaga mu sai an yi bayani, sai an faɗi abin da aka ce, domin ba wai kawai zallar karatun ba, ana so ka san me Allah ya ce, shi ne ma'anar zakirna rabbana, ka san me Allah yake so ka yi, me baya so ka yi, ya tuna maka abinda Ubangiji ya tanada wa mu'minai na rahama da ni'ima a lahira, da abinda ya tanada wa fasikai ko fajirai na azaba a lahira. Wannan shi ne abinda ake so ka sani. To in zai yiwu kaga a haɗa maka da bayanin wasu ma'anonin Al-Qur'anin, wannan yana da kyau domin ka samu tadabburin da Allah Maɗaukakin Sarki ya neme ka da shi. Idan ba a samu hakan ba, saboda kasancewar duk waɗanda suke gurin karatun da suka iya, akwai zaƙin murya,
amma aka ce a fasa bakin kuma nan an dauko wani aiki kuma ja, to babu komai, sai a hakura da karatun haka nan, ba laifi akai ba. Amma an karanta akai mudarasa, to wannan yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna kitaballahi fima bainahum yatluna kitaballahi fima bainahum wa yatadarasunahu illa نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن هل يزن أنا كرنت القرآن يتلون كتاب الله ويتدارسونه كما سنة درسنت وتسنة بيترس سنة كرنت أبن ديكي فتاكم سنة بيان قوب بنتكين أبن ديكونسا شين درسي. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace illa nazalat alaihim as-sakina, face nutsuwa ta sauka akan su, wa ghashiyatuhumur rahma, rahma ta lullube su, wa haffathumul malaika, malaiku sun zagaye su, wa zakarahumullahu fi man inda, kuma Allah madaukakin sarki ya ambace su ambato na alfahari a gurin malaiku. Saboda malaiku sukan halarci karatun alqur'ani musamman idan sautin mai karatun yana da daɗi, mala'iku sukan halarci irin wannan. Akwai hadisin Imran ibn al-Husayn wanda yana cikin sahihain. Imran ibn al-Husayn wata rana cikin dare yana karatun alqur'ani, da ya fara karatun alqur'ani akwai abinnan dokinsa ko godiyarsa a ɗaure, jin karatun alqur'ani nan sai ya firgita dokin, ya zabura, sai ya ji tsoro sai ya tsaya, da ya sake dokin ya sake zabura, ya sake yin shuru, ya sake yin na uku, dokin ya sake zabura, sai ya ji tsoron kada dokin nan ya tuma a kan ɗansa. Akwai ɗansa ya haya yana bacci, yaro ƙarami, sai ya ji tsoron kada ya ci gaba da karatu kuma wannan dokin ya yi tsalle saboda yadda ya riƙa zabura ya faɗo kan yaron, sai ya je ya janye yaron. To da ya fita sai ya ɗaga kansa sama, sai ya ga wani abu kamar girgiji yana saukowa, amma kuma cikinsa duk tilu ne. To shi ne da safiya sai ya zo ya gaya wa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, da ka ci gaba da karatun nan ya Aba Yahya, ka san wannan abin da ka gani ka annahu dhulla fiha al-mafadih, wannan abin da ka gani kamar girgije a cikinsa da fitulu, ya ce yace mala'iku ne suka sauko suna sauraron karatunka. Da ka ci gaba da an waye gari suna sauraro, an mutane kuma zo su gansu, wato da ya ci gaba da sun ci gaba su kuma da zama suna sauraro, da safe a waye gari jama'a su fito su ga mala'iku a abin nan sun sauka suna sauraron karatun Imran ibn al-Husayn. Saboda miriya mai daɗi wani abu ne wanda su kansu mala'iku suna kan sauraron Qur'ani da wannan miriyar. وقد ثبت في الصحيح يا تبت اتكل لتاب البخاري ده مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري. النبي صلى الله عليه وسلم يا وجي تابا جدن ابو موسى الأشعري وهو يقرأ. ابو موسى هنا قرأته فجعل يستمع لقراءته. سي النبي يتقيا هنا سوراً قراءتن ابو موسى. وقال يجي لقد أوتيت مزمارا من مزارمي لآل داود. النبي صلى الله عليه وسلم يجي لشي حقيقة أنباك جدادا صوتي إذن دادا صوت دا أكباوة آل داود. شيني النبي داود تنكنسا آل داود أنا نفهم شي داود تنكنسا ألا يا باكا جدادا صوتي إذن وان دا يباوة النبي داود عليه السلام. عنسني النبي داود idan ya zauna yana tasbihi da miryar sa mai daɗi, duwar watsu da tsuntsaye sukan zo su ma suna maimaita tasbihin da yake. Wa laqad ataina dauda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid. Ubangiji yace hakika mun bawa annabi dauda falala. Allah yace ya jibalu, ya ke duwar watsu, awwibi ma'ahu, ki maimaita tasbihi tare da shi, wat-tayr hakanan kuma tsuntsaye. To shi ne Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ana yake kwatanta daddaɗan miryar da Allah ya bawa Abu Musa al-Ash'ari da irin mirya mai daɗi da ya bawa Abu Musa al-Ash'ari da ya bawa Annabi Dawud alaihi salam. Wa qala haka nan annabi yace masa marartu bikal bariha wa anta taqra'ul qur'an, jiya na wuce ka kana karatun alqur'ani. Fa qala, sai Abu Musa al-Ash'ari yace law alimtu annaka tasma'u, da na san kana sauraro, la habbartuhu laka tahdiran, da na ƙara kyautata maka muryar kyautatawa sosai. Wato la hassantuhu laka tahsinan, da na kyautata maka karatun kyautatawa ta sosai. Wato Abu Musa yake da na san jiya, domin ya wuce shi da daddare sai ya ji shi yana karatun Qur'ani, shine da yazo da safe Abu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa marartu bika ya Abu Musa al-Bariha, daren jiya na wuce ka, wa anta taqra'u fastama'na liqira'atika, daren jiya na wuce ka kana karatu sai muka saurari karatunka. Abu Musa ce ya Nabi Allah, law alimtu bi makanika la habbartuhu laka tahbiran, da na san kana gurin, da na teke maka karatun, na ƙara kyautata maka shi kyautatawa ta musamman. Kaga wannan ya nuna mutum ya kyautata karatunsa da Alƙur'ani, baya shiga cikin babin riya, abinda ake bukata kenan. Ana san mutum in zai karatu yana daga cikin adabul qira'a, yayi kokari ya kyautata karatun, kada ya ce aiki fi sabilillahi yake yi. Saboda haka in za a saurara a haka a saurara, shi ba dan kakala bane, wannan ba daidai bane. Ana san kakalan anan, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace zayyinul qur'ana bi aswatikum, ku kyautata alqur'ani da muryoyinku. Wato har ma aka tambaye Abu Mulaika cewa to mutumin da Allah bai bashi da dadan murya ba ya zai yi? Abu Mulaika yace yayi abinda zai iya yi, wato yayi iya bakin kokarinsa. An dai san dadin murya wannan wani abu ne, mauhiba ce daga Ubangiji, kyauta ce Ubangiji yake wa mutum. Wani muryarsa mai zaki ce, mai daɗi ce, wani kuma masha Allahu muryarsa ta dai ba zai ce ba zai yi bakin kokarinsa ba, a'a yayi kokari ya dan bambanta ta da muryarsa da yake hira, muryar hira ya dan bambanta, ya dan karya haka, yayi kokari dai ya ƙara kyautata ta. Wannan ba laifi bane, kada ya dauka wannan kakale yake, kun ba kakalan ne, to ana san kakalan anan, ana san kai kakalan. Saboda haka tahsinul qur'an وتزيين القران بالصوت من مستحبات القراءه يلا daga cikin abinda ake so ga makaranci ya kyautata karatun alqur'ani don wanda yana karawa wato shi kansa mai karatun yana kara masa khushu'i yana kara masa tadabburi kuma masu sauraron su ma suna kara samun khushu'i da tadabburi yayin da karatun qur'ani ya zama mai shiga jiki ne mai ratsa zuciya ne to zaka samu mutane na nutsuwa yayin da ake karatu kuma ba su gangadi ba to amma in ya zan karatun gashi nan kamar ana gungura duro sai ga mutane na ta gyangyadi da an yi raka'a biyu za a tashi a koma irin tahajjud din nan sai ga ya dan ce zan dan matse kadan da Allah in an zo ruku'u ka zungure ni wato saboda ya gaji saboda ka sai ya kwanta saboda haka ake son a wajen limanci a sa mutum mai miliya idan har an samu ya wato yana da karatun kuma sanda ya zama yana da miliya to wannan yana da kyau idan har a kiran sallah an ce allimhu bilalan fa inna wa anda minka sautan lokacin da Abu Mahzura yayi mafarki ya ga yadda ake kiran sallah annabi yace da shi to ka sanar da bilal ya fi ka da dadin miliya shi ana san dadin miliya ba ka wasu lokuta zaka ga su kansu masallata sukan bibiyi masallacin da ake da wani makaranci mai zakin miliya saboda sun fi jin daɗin sallah ana to sautari akan yi tambaya irin wannan cewa me yau hukuncin bibiyar masallaci dan in sallah a bayan liman mai zakin miliya to dai har limamin nan ya san kan sallah wato ya iya sallah to je zuwa inda yake a saurare shi babu laifi zuwa inda yake domin ayi sallah a bayansa babu laifi domin wanda zai taimaka wa shi mai sallar yayin ta cikin nishadi da karsashi da ba tare da ya gaji da wuri-wurwa ko ya samu kosawa to ba abinda zai taimaka wa mutum a cikin khushu'i a cikin sallarsa wannan abu ne matsalolin shari'a na bukatar wannan baya daga cikin laifi shi ma limami ya kyautata muryarsa yayi karatu mai kyau yana daga cikin abinda zai taimaka wa khushu'i shi yasa suka ce in haka din baya daga cikin abinda ake kira riya annabi yace zayyinul qur'ana bi aswatikum, ku kyautata alqur'ani da sautukanku, wato ku kyautata karatun alqur'ani da sautin, ba wai shi alqur'ani mai kyau ne, ba buƙatar ka ƙara masa kyau, amma karatun kuma wannan min fi'ilika, qira'atuna min af'alina wal maqru'u kalamullah wa huwa sifatun min sifatillah, abinda muke karantawa maganar Allah ce, wannan sifa ce ta Allah, ba mu iya cewa muke ƙara masa sifar Allah kyau, a'a karatun kuma da muke yi da sautin wannan aikinmu ne, ayyukanmu kuma namu ne. To anan annabi ya ce zayyinul qur'ana, yana nufin zayyinu qira'atul qur'ani bi aswatikum, ku kyautata karatun qur'ani, ma'ana karatun ku na qur'ani da sautukanku. Akwai riwaya da ta zo zayyinu aswatakum bil qur'an, amma wannan riwayar mun karace maquluba, riwaya ce da bata inganta ba, wadda Ishaq ad-Dabari ya rawaito daga Abdurrazzaq, shi kuma daga Ma'mar, daga Talha ibn al-Musarrif, hadisin Bara ibn al-Azib. To wannan riwaya bata inganta ba, Talha ibn al-Musarrif an Abdurrahman ibn Ausaja an al-Bara ibn al-Azib أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم مرفوعا زينوا أصواتكم بالقرآن ونبة إن جنت با أبين دي إن جنت واند صحابين داما إذن سو أبو هريرة سو آئشة سو عبد الله ابن عمر سكر ويتو سو براء ابن العازب شيني وان اللفظ زينوا القرآن بأصواتكم كوتة كرات القرآن دا صوت التكمكو وتقيم لي ميدائي وعند كوتة كرات القرآن. وقال هكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. النبي صلى الله عليه وسلم يجي للي الله يابتنا من سورار زواء متمن ديكي لككاوة مليا جدادة مليا هنا كران في القرآن سمد يدمي كيانغا يكي سورارا كيانغرسا لكي تكي مسواكا alƙaina, wasu sun ce ita ce kuyanga aljariya almughanniya, kuyanga wacce take waka, wasu sun ce alƙaina kuyanga ake nufi, ta asali mai waka ce ko ba mawaƙiya bace, kuyanga dai ake nufi, mutum ya sa kuyangarsa tana murera masa waka dan ya ji daɗi. To ubangiji yana sauraron mai karatun qur'ani da kyakkyawar murya sama da yadda mai kuyanga yake sauraron kuyangarsa tana masa karatun abin nan, tana masa waka yana sauraro. Kaga kenan ba mala'iku kadai ba, har ubangiji, yayin da kake kyautata karatun qur'anin ka, ubangiji ma yana yi maka wani sauraro na musamman, shine abinda wannan hadisi yake nunawa. Ashe kaga al-hasanu saut bil qur'an, wato kyautata sauti ko husnu sauti bil qur'an, kyautata sauti wajen karatun qur'ani wani abu ne wanda yake sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma ya kwadaitar da ita a hadisai masu yawa. Malam yace ashaddu adanan ay istima'an, wato adanan shine istima'an, sauraro, da yake lallahu ashaddu adanan, yana nufin ashaddu istima'an, yana tsananin sauraro, kamar yadda Allah yace wa azinat li rabbiha wa fuqqat, idha sama'un shaqqat wa azinat li rabbiha wa fuqqat. Azinat shine tayi wa ubangijinta da'a, ta saurari ubangijinta, tayi masa biyayya. Adina shine istima'a, ta saurari umarnin ubangijin ta, nata tsage ta kuma tsage, wa hukkat kuma ta dace ta saurare shi din. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam ma azina Allahu li shay'in li nabiyyin hasan as-sawt yataghanna bil qur'ani yajharu bihi. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yace Allah madaukakin sarki bai saurari wani mai, wato Allah madaukakin sarki ma azina Allahu li shay'in, Allah madaukakin sarki bai saurari wani abu ba kamar yadda ya saurari wani annabi mai daddadan murya, ya taghanna bil qur'ani, yana rera karatun alqur'ani, yajharu bihi, yana bayyana karatun. Wa qala a wani hadisi yace laysa minna man lam yataghanna bil qur'an, hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari, wanda bai rera karatun alqur'ani ba baya tare da mu. Sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sun kasance masu kokarin tabbaka wannan sunna, musamman waɗanda Allah ya bawa daɗin murya, kamar shi Usayd ibn Hudayr da muka faɗa, kamar shi Abu Musa al-Ash'ari, da muka faɗa akwai Huzaifa Salim Maula Maula Abi Huzaifa Salim Maula Abi Huzaifa shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya ba su daddatar miriya lokacin da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji karatunsa suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na gode Allah da ya sanya wannan cikin al'ummata saboda kaga ashe daddatar miriya wani abu ne mai kyau kwarai da gaske wanda ake bukatar sa a karatun Qur'ani haka nan a cikin tabi'ai akwai waɗanda sun shahara da daddatar miriya irin su Alqama ibn Qais an-Nakhai yana ɗaya daga cikin waɗanda wato Allah maɗaukakin sarki ya ba su daddatar miriya har ma Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa law ra'aka an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama la surra bika da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganka yadda Allah ya baka dadin miriya in kana karatun Qur'ani da ya farin ciki da kai haka nan cikin waɗanda Allah ya ba su daddatar miriya akwai Umar ibn Abdul Aziz cikin tabi'ai Umar ibn Abdul Aziz khalifa daga cikin khalifofin Bani Umayya kuma wanda ya kwatanta adalci a zamaninsa har ake kwatanta zamaninsa da zamanin kakansa na wajen uwa Umar ibn Khattab shi ma ya kasance mutum ne mai zaƙin miriya in yana karatu akwai sanda ya fito waje yana karatun Qur'ani nan da nan duk sai ga jama'a an fito da ko'ina an zo an yayyade shi shi ne Sa'id ibn Musayyib ya ce to koma gida ba ka za ka fitini mutane to haka nan cikin waɗanda Allah ya ba su daddatar miriya akwai Imam Shafi'i shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da daddatar miriya yayin da suna karatun Alƙur'ani to haka idan mutum ya duba tabaqatul qurra na Al-Hafiz Adh-Dhahabi ko Ghayatul Nihaya na Al-Hafiz Ibn Al-Jazari zai ga makaranta daban-daban a zamaninnuka daban-daban da aka sifanta su da daddatar miriya yayin da suke karatun Alƙur'ani a kowane zamani kuma akan samu irin waɗanda suke fice wajen daddaɗan sauti yayin da suke karatun Qur'ani to kyautata sauti da ya zo a cikin hadisi abinda malamai suka ce abinda ake nufi da kyautata sauti shine fitar da haruffa daga mahallinsu daga mafitarsu ya fitar da haruffa daga mafitarsu sannan kuma da kyakkyawan ada'i inda zai yi ja ya yi ja inda ba ja kai ya yi ja inda yake da shadda wato ya ji shaddan da inda yake da gunna inda yake da ikhfa'i yayi wato ya yi ada'i mai kyau sannan kuma da tsayawa inda ya dace a tsaya da tashi inda ya dace a tashi sannan kuma ƙari da kyautata miryar ita kanta wannan shine abin da ake nufi da at-taghanni bil Qur'an rera karatun Al-Qur'ani abin da ya wuce haka ya kai ga ƙara wasu haruffa da babu su ko rage wasu haruffa da cinye su yayin karatu ko kuma ƙarin wani ja sama da yadda ya kamata ko tauye ja inda ya kamata a yi ja to wannan malamai sun yi magana akan rashin halaccinsa wasu a garin ƙaƙala ɗin to sukan fita daga iyaka sukan shiga hanyar buluwi da wuce iyaka wajen arera Al-Qur'ani sai yanzu har ma ana cinye wasu haruffan ma wasu haruffan kuma ana ƙara su wanda babu su wani lokaci kuma a bar abin da ya dace inda ya dace a yi ja ko kuma a yi janye wuce iyaka to wannan yana daga cikin abin da malamai suka ce bai halatta ba haka nan waɗanda za su riƙa yi wa Al-Qur'anin su riƙa rera shi kamar suna waƙa akwai wanda suke bai da shi kamar wato yadda mawaƙi yake jan waƙensa su mata suke jan kai ka ce fiyano aka sa suke bin sa to shi ba wannan malamai sun ce ba daidai bane ka daidaita Al-Qur'ani da waƙa Allah maɗaukakin sarki yana cewa ma allamnahu shi'r wa ma yanbaghi lahu ba mu koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam waƙa ba kuma bata dace da shi ba wato bata dace ya zama mawaƙi ba saboda abinda aka koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba Qur'ani bane sannan kuma karkatar da Al-Qur'ani ta hanyar ka yi masa abinda babu ka sa abinda babu a ciki ko ka rage abinda yake ciki wannan ya sabawa abinda Allah madaukakin sarki ya sifanta Al-Qur'ani Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi'iwaj غير ذي عوج ba mai karkata bane, yayin da kake karkatar da harufan alqur'ani kana yi musu abinda ba su da shi, kana jan inda babu ja, to ka mai da alqur'ani ذي عوج, to ka mai da shi mai karkata, tare da cewa Allah ya sifanta shi da cewa balaraban harshe ne alqur'ani, sannan kuma ba shi da wata karkata, karkata ta fuskar ma'anarsa ko karkata ta fuskar karatunsa. Sauraka malamai suka ja akan wannan. Akwai abinda makaranta a yanzu suke kira al-maqamat, wani abu ne da ba za ka same shi ba a gurin magabata su ba san wani al-maqamat ba, amma yanzu gurin makaranta ban sani ba ya shigo nan ko bai shigo ba, amma dai manyan makaranta a Masar da sauran kasashen Larabawa irin Syria da kasashen Gulf, akwai abinda suke cewa al-qira'atu bil maqamat, wato makami din nan shine hawan sauti da sauka, kuma kowane makami din an bashi sunansa. Akwai wanda suke kira annahawan, akwai wanda suke kira ar-rasad, akwai wanda suke kira at-tubbani, wato kowanne za a ce yanzu kai ka karanta kul huwallahu da makamin kaza, ko a ce aya kaza ka karanta da makamin kaza, ko ka karatunka a asham yau abinda kai a tarawihi kai karatu da makami biyu ne, makamin kaza da makamin kaza, har ta kai wasu daga cikin ma waɗanda suka koyi waɗannan makamat din sai da suka je a makarantun da ake koyar da fiyano da kaɗe-kaɗe, suka iya kaɗe-kaɗe, sannan sai suka zo suka ɗora sautin karatunsu na Alƙur'ani akan abinda suka karanta na kaɗe-kaɗen. Akwai babban makarancin ƙasar Masar yanzu wanda ya shahara a nan, ana ce da shi Muhammad Mutawalli Abdul'al, shi karewa ma sai da ya je ya karanci waƙe-waƙe da music da piano, sannan ya zo yake ɗora karatunsa alƙur'ani na ƙur'ani akan wannan. Amma makarantan farko na Masar waɗanda suka yi fice a da, kamar irin su Mustafa Ismail shi ne suke wataki da cewa muqri'u Misr al-awwal, wato shi ne makarancin ƙasar Masar lamba 1, wanda yanzu suke ganin ba aika masa ba tun lokacinsa, Mustafa Ismail. Karatuttukansa ana samun su a cikin internet, amma kaɗan ne, ba ya da abin nan Qur'ani complete. Wanda duk ya riga su Khalilul Husari, su Siddiqul Manshawi, su Abdul Basit, duk ya riga su. To shi kansa karatuttukansa suna nan, kuma yana bawa masu sauraro sha'awa yayin da yake karatu, amma shi ba a ji cewa ya je ya karanci wannan makamat an koya masa ga inda zai ɗaga bilya, ga inda zai sauke, ga inda zai yi rawa, ga inda zai miƙe, ga inda zai karkata muryarsa, ga inda duk ba haka, abin jibilla ce, ɗabi'a ce, wato halitta ce, sajiya ce, ba kallafawa kansa yayi a guri kaza ya ɗaga, a guri kaza ya sauko, a guri kaza ya hau, kamar yadda su suke faɗa. Su waɗannan da suka karanci wannan al-maqamat din, da zarar ka zo kana karatu sai a ce ai gu kaza ya kamata a ce ka ɗan gangaro, gu kaza da kai ƙasa ya kamata a ce ka hau, gu kaza maqamin rasad kai ya kamata a ce maqamin tibbani kai, gu kaza, wato sai ka ji ana nuna baka ma san karatun ba. Wannan an wuce tajwidi fa, kanka tsaya wai maganar tajwidi, ba maganar tajwidi ake ba. Don kula tajwidi ai hukuncen harufa ne da yadda za a fitar da su da inda makarisinsu suke da kuma wasu hukunce-hukunce na mudud da sauransu. A'a, shi wannan maganar hawan sauti ne da saukarsa. Yadda dai aka san makaɗa, musamman makaɗan fiyano, wanda abubuwan da suke kiɗa ɗin nan kowanne yana da yadda miƙdarin hawan sautin da saukarsa ko tafiyarsa a kaikaice, ko tafiyarsa a rigingine da sauransu. To haka su ma suka mai da karatun alƙur'ani ɗin. Za ka samu suna da website, za ka same su a wasu tashoshi, an kawo irin malaman wanda kowa zai bugo ya yi karatun, a ce eh ka birge, ko a ce a'a, a nan ka yi kuskure, ko a ce a'a, ko a sa sautin su dai, a ce gu kaza ya karanta da kaza, gu kaza a ce ya birge, ko a ce kaza da ya ɗan yi kaza, so da karatun ya fi daidai kaza. To kaga duk wannan wani takalluf ne wanda ma anzalallahu bihi min sulfan. Abinda za ka karanta ka kyautata biryarka, kaga Abu Musa al-Ash'ari Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce da shi ina ka koyo maqamat ba, babu wanda ya tambaye shi ko ina kowa ya koya masa maqamat. Shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad inda ya magana akan hadisin laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, yayi magana akan wannan da kuma sabanin da malamai suka yi wajen fassarar sa, karshe yake cewa at-taghanni bil Qur'an shine karanta al-Qur'ani da fitar da haruffansa daga makarij din sa, kowane harafi ya fito daga mahallin sa, ka bashi haƙƙin sa bakin gwargwado wajen ja da tsayuwa da tashi. Yace kuma kai abun ba tare da ka je kana ta wani wahalar ko kai ta bin wasu su koya maka ina zaka yi sama da miliyarka ko ina zaka yi ƙasa, ce min zai takallufin wala tamrinin wala ta'lim, wanda zai zo sajiyatan la takallufan, wanda yana da kyau shi kuma ake bukata. Amma wanda zaka je ana nuna maka cewa nan ka daga miliyarka, nan ka sauke, nan ka abin nan, har ta kai wasu mawaka a makaranta a Masar, mutum kafin ya zama gogagge sai ya samo kasusukan manyan mawaka, musamman shahararrun mawakan su kamar irin su Ummu Kulthum, ya tara kasusukan ta yana sauraro ba dare ba rana wai dan ya iya karatun Al-Qur'ani. Mu iya tajwidin a haka, tajwidin ba yanzu shi ake rigima da shi, kun san shi kansa tajwidin an dau lokaci kafin ma wasu yadda cewa Al-Qur'ani yana bukatar a kyautata shi, a fitar da haruffa. Wasu kawai sun ce a babu mu yadda muka gada kaka da kakanni, iyaye da kakanni, bai kamata a matsa a ita kakala ba, saboda haka ba za a fitar da makharij din huruf ba irin su kha to ai su ba, duk ba za a bata lokaci, kawai a faɗin sa yadda Bahaushe yake faɗa, a ce ka, a ce waye, duk komai kada a tsaya a mamatsa mutane. To yanzu kaga duk an wuce wannan gabar, kusan kowa ya yarda cewa yana da kyau ka karanta Al-Qur'ani kamar yadda aka saukar da shi in zaka iya bakin gwargwado. A nan shi ma akwai jan kunne ga wasu masu karantar da tajwidi, wasu masu koyar da Al-Qur'ani da tajwidi sukan yi tsananin da wani ma zai gudu ya fasa karanta. Wato ba ce akai dan kana koyar da Qur'ani da tajwidi kuma ka hana mutum sakat ba, da ya bude bakin sa ya fara karatu ka dakatar da shi, yayi kwana da kwanaki kana koya masa a'udhu billahi da bismillahi, to kaga wannan yau da gobe in yayi gaji guduwa zai yi, kuma zai ce kai Qur'anin nan ba zai koyi ba, dan haka mun hakura. Ibn al-Qayyim yayi magana akan wannan a cikin littafin sa Igasatul Lahfan, yayi magana akan waɗanda suke tsanantawa wajen batun tajwidi. Na'am, tajwidi abu ne mai kyau tunda shine fitar da makharij na huruf da kuma bawa kowane harafi haƙƙin sa da kuma fitar da hukuncen mudud da sauransu, wannan yana da kyau ba wai laifi bane. To amma kuma ka sani Ubangiji yayi mutane daban-daban, kabilu daban-daban, yarka daban-daban, jinsi iri-iri, ƙasa daban-daban. Haka bai yiwuwa ka ce yadda Abu Musa al-Ash'ari ya karanta Al-Qur'ani kuma sai kowa ya karanta Al-Qur'ani, mu ma na ƴan Najeriya sai mun zama Abu Musa al-Ash'ari. In ka faɗa haka kaga ka toshe kafar karanta Al-Qur'ani. Ibn al-Qayyim yake cewa kaga manzo sallallahu alaihi wasallama Larabawa daban-daban sukan zo daga ƙauyuka daban-daban, daga ƙabilu daban-daban, sukan zauna da shi su ji karatun Qur'ani a wajensa kuma su karanta Qur'ani a wajensa, amma ba a taɓa jin ya tsaye wani ba, ya matsa masa lamba, ya takura shi wajen yadda zai fitar da wani harafi ko maddi ko abin nan. Kowanne yana barin shi ya karanta gwargwadon abin da zai iya yi. Ba laifi ka gyara mutum ka ce ba haka ake yin nan ba, ba haka ake faɗan nan ba, amma in ka ja ka ji zai iya faɗar abin nan yadda kake so. Ka ja to sai ka kyale shi. Kada ka hana shi wucewa gaba. Don wasu abin da suke ce sai ranar da ka iya faɗar ghayril mahbubi din nan, sannan zai kyale ka fita daga fatiha. Yanzu kaga tabbatawa magalubi ake cewa ko walal lalina. To in ka samu ya iya gyarawa to alhamdulillah, kai kokari ya gyara. Amma in kai ka ga dai ya tsaya a wannan lalina din ya kasa faɗar daidai, to sai ka hakura da haka. Allah ya karba. Amma ka matsa to ƙarshe sai ka kore shi. Saboda haka ko shi tajwidi din yana da hudud, wato yana da iyaka. Ba so ake yi ka hana mutane motsi ba yayin da kake karantar da su Al-Qur'ani. Ka kokari ka gyara musu, amma in ka kula cewa ba zai iya yin abin nan da kake nufi ba. Sannan wasu a wajen hudud za ka ga wani in zai yi maddi sai ya rike yatsan sai yana wani kikkirgawa. Waye ya ce haka? Kaga wani duk wani takalluf ne zai. Ka rika wani kirgawa wai hudu kai ko ka wuce ko biyar kai ko ka wuce. Abin ɗabi'atan za ka iya rikewa. Ka san cewa ka yi da yawa ko kuma ba ka yi ba. Amma ka tsaya kana duk sanda za ka yi maddi sai ka rika tsankwale ɗan yatsunka. Kaga shi ma wannan yana daga cikin takalluf az-za'id. Saboda haka masu koyar da tajwidi wani lokaci suna takallufi sama da kima, wanda har ta kai wasu mutane suna jin tsoron ma karanta Qur'ani ɗin a gabansu. in maimakon ya bari a karanta ya yi gyaran da ya kamata ya yi har ma ya ja mutane suna guduwa. Saboda haka ba laifi a koyar da tajwidi din, amma abin mutane gwargwadon yadda Allah ya yi bakin mutane ba za ka iya canza musu shi dare ɗaya ba ko rana ɗaya. Annabi ya ce laysa minna man lam yataghanna bil qur'ani. Malamai sun yi bayanin yataghanna me ake nufi. Sufyan ibn Uyayna ya fassara kalmar yataghanna da cewa ana nufin man lam yastaghni bil qur'an, wato baya daga cikin wanda bai wadatu da alqur'ani ba. Sai ya fassara yataghanna da yastaghni bil qur'an, kamar yadda wani yake cewa kilana ghaniyun an akhihi hayatahu wa nahnu idha mutna ashaddu taghaniya, wato kowanne ɗaya daga cikinmu ya wadatu gabarin ɗan uwansa in muka mutu, kuma wannan wadatuwar tafi tsanani, tunda kowa ya mutu shikenan ba mai buƙatar ɗan uwansa. To yace kaga anan taghaniya ya zo da ma'anar istighna, saboda haka yace shi ya fassara man lam yataghanna bil qur'an bi ma'ana man lam yastaghni bil qur'an. To da yawa daga cikin malamai sun yi masa raddi cewa ba haka ake nufi ba, irin su Imam Shafi'i su sun fassara yataghanna bil qur'an da cewa yana karanta alqur'ani yuhassinu bihi sautahu ko yuhassinu sautahu bihi, yana kyautata muryarsa wajen karatun qur'ani, wa yatarannamu bihi, yana rera shi min duni talhid ba tare da yana kakkarya haruffa ba. Wannan shine tafsirin da mafiya yawa daga cikin malamai suka bashi. Akwai tafsirai daban-daban da aka ba wa kalmar yataghanna wanda ta kai wajen tafsiri shida ko bakwai, kamar yadda Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya kawo su, haka nan Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya kawo tafsirai daban-daban da aka yi ma wannan hadisi, amma dai tafsirin da mafiya yawancin malamai suka fi raja'a da yadda da shi shine yataghanna yana nufin rera alqur'ani, rera wanda in mutum ya ji zai sa masa khushu'i, zai sa masa nutsuwa, zai sa masa wato tsoron Allah a zuciya, tare da bawa haruffa haƙƙin su ba tare da wuce iyaka ba. Suka ce wannan shi ake nufi at-taghanni bil qur'an. Kaga waɗannan hadisai Ibn Taymiyyah duk ya koro su ne don ya nuna maka cewa karatun alqur'ani yana ɗaya daga cikin abubuwa da ake da magabata suka yi amfani da shi wajen haɓaka imanin su ya rika hauhawa. Ba su yi amfani da waƙe-waƙe ba da raye-raye, a'a sun yi amfani da karatun Qur'ani ne, kuma hadisai da dama sun nuna haka, musamman karatun Alƙur'anin da za a yi shi da daddaɗan murya, da zaƙan murya wacce suke ratsa zuciya, yin haka zai taimaka wajen sanya mutum tsoron Allah da khushu'i, ya sanya wa mutum hawaye ya rika zuba a cikin daga fuskarsa. In yai haka kuma wannan zai ƙara masa tsoron Allah a ransa. Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa, abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأنا يجي السلام عليكم مال الناس قصنا أما تبتن قوانا سنئيني وما سناني من قراتا مالا كبار شاورة نقول قولي ينا ذكو كسني شوا duk sanda za ka riƙe gaskiya to za ka gamu da ƙalubale iri-iri, za ka gamu da ƙalubale daga na cikin gida ‘yan uwanka waɗanda ba sa son gaskiya ko kuma daga waje. Wannan ɗabi'ar gaskiya ce, annabawa sun fuskanci wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka sani a sira ya fuskanci irin wannan ƙalubale, don haka ba wani abu bane sabo, da dama daga cikin waɗanda suka kama hanyar Allah sun gamu da irin wannan jarraba iri-iri, kuma Ubangiji yakan jarrabawa domin a gane gaskiyar imaninsa da gaske yake yi ko kuwa a'a kawai da ya ɗau abin yayi ne shi yasa ya karɓa, ba wai gamsuwa da yadda a zuci cewa abin da yake yi gaskiya bane. To wannan jarraba ce daga Ubangiji. Sannan abu na biyu, yana da kyau ka ci gaba da kyautata musu ko da su za su munana maka, wanda duk zai zage ka ya gaya maka baƙar magana yi masa addu'a, kai kuma mai kyau kai masa fatan Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa tafarkin gaskiya ya ganar da shi. Kada ka mayar musu da isa'a bil isa'a, idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Duk sanda wani yayi maka ba daidai ba, to kai kayi masa abinda ma yafi kyau, ba wai kai masa mai kyau kadai ba, a kai masa sakamakon da ma kake ganin yafi kyau, sama da mai kyau. yadfa billati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa sai kaga wanda da yake iyaya da kai ya zama kamar wani dan uwa waliyi majibincin al'amarinka na kud da kud saboda haka yayin da su suke maka ba daidai ba to kai kokari ka kyautata musu musamman kuma in ya zama na akwai iyaye a ciki to haka mata ya zama birrin da kake musu wato biyayyar da kake musu a yanzu ta dara ma wacce kake musu lokacin da baka sunna wato ka kyautata musu dan su fahimci cewa sunnar da kake yi ba ta nuna maka cewa iyayenka ko ka muzanta su ko kai musu ba daidai ba sunna ce ta koyar da musulmi yadda zai kyautata wa iyayensa ya girmama su ko da ko ba ma musulmi bane bare waɗanda suke musulmi ne ƴan uwansa illa iyaka dai sun kasa fahimtar abin da shi ya fahimta na gaskiya to wannan baya sa wato ya raba gari da su ko ya ja layi da su ya kyautata musu ya yi musu biyayya cikin abin da bai zama saban Allah bane wannan kenan abu na uku kada ka ce kai zaka rabu da su ka ce zaka kaurace ka gudu a can kuduwarka da su watakila zai sa su fahimci abin da kake kai din nan gaskiya ne don haka kada ka ce zaka raba gida da su ko kai ka gudu ka kama gabanka in dai ba su ne suka takura maka ta yadda zama a gidan naka a gidan ya zama na ba zai yiwu ba kila sai ka abin nan in dai ba hakan aka kai gare ta ba to kai hakuri ka ci gaba da cakuduwa da su sannan abu na hudu ka rika kokarin nuna musu su fahimci abin da kake kai ta hanyar wato fadakar da su da lallausar abin da murya da usulubi wanda yake mai dadin ji da usulubi wanda yake mai kyau kuma ji kuma istifzazi wato tsokana da wani lokaci wani mutum ya gane ya fahimci sunna to sai ka ga a wajen tadqiqin sunnar kuma kamar akwai wani abu tsokana misali ya fahimci a sunna idan mutum yana da takalmi ya ga dama zai iya sallah da shi matukar dai ba a gurin da yake shimfiɗa bacce ko wani abu kawai ya zo gida ce shi fa da takalminsa zai sallah kaga wanda akwai istifzazi takalmin nan sallar da shi ba wajibi bane ba ta akai ko da yaushe ka zo kawai kai sallah da takalmi ba saboda ka ce kai ko a gaban su sai kai sallah da takalmi to kaga wannan zai za su fahimci cewa tsokana ce kake yi musu ko ka zo ka samu wani katat da wani mai zafi yayi na wa'azi kawai ka zo ka danna a shagonka irin ko su ji ko kar su ji kai sai ka ji to kaga wannan ba shi ma ba daidai bane samu wani kasar da yake magana akan falalar zikiri da kuma yadda yake a sunna samu wani kasar da yake magana akan falalar girmama iyaye ko wajabcin girmama iyaye a ji cewa malaman da ka yadda da su ba yadda ake ba da surar su ba ko ake faɗar su ba haka suke ba wannan duk abu ne da zai taimaka wajen ya zamana a yanayin da ke tsakaninka da su ya kyautata wannan yana cewa idan mutum yana karanta alkur'ani kuma baya fahimtar ma'anoninsa to yana da lada kwarai da gaske ko da baya gane abin da yake karantawa yana da lada ba a ce wato sai ya fahimci abin da yake karanta din da yake da lada ba a mujarradin karatun qur'ani mutum na samun lada wannan yana ɗaya daga cikin wani abu da alkur'ani ya keɓanta da shi wani abu da alkur'ani yake banta da shi shine at-ta'abbudu bi alfazihi at-ta'abbudu bi tilawatihi wato yin ibada da karatunsa shi kansa karantawar ibada ce to kaga wannan ibadar ba ta kadaita ne kawai akan balarabe wanda yake fahimtar larabci ba a duk wani musulmi zai iya bautawa Allah ta hanyar tilawar alkur'ani don haka in dai za ka karanta alkur'ani to kana da ladan nan da aka faɗi in kai tadabburi kuma ka san wannan zai kara maka wani abu na imani ba kamar yadda wasu suke fadaran baya saban Allah wannan ibada ce mai zaman kanta ko a lokaci zai ratsa zuciyarka ka ji ka daina to yadda wasu suka fifita wani salati akan alqur'ani sai suka ce ai shi alqur'ani saboda in ana karanta shi in baka aiki da shi dine maka yake waye ya faɗi haka annabi ne yace in kana karanta qur'ani baka aiki da shi na dine maka babu inda annabi ya faɗi wannan bare ka ce ka hana mutane karatun Qur'ani amma ga wani salati shi in ana yin sa yafi karatun Qur'anin saboda shi ba zai tsine maka ba kaga kire yafi zama rahama yafi tausayi sama da Al-Qur'ani yafi falala sai wannan fuskar sama da Al-Qur'ani tunda shi in kai shi ko kana mutumin kirki ko baka mutumin kirki zaka samu ladan amma shi Qur'ani ba zai baka ladan sa ba sai kana mutumin kirki kaga wannan da awaci wacce ba ta da wani dalili ballantana har kai tawilin wata magana wacce ta kauce wa hanyar Allah cewa alqur'ani ita wata salatul fadi ta fi alqur'ani sau 6000 kaga ba a buƙatar sai kai kokarin tawili wannan maganar fadar ta kawai ya isa ya nuna budinta ba ba buƙatar sai ka kawo wani abu don kai tawilinta. Saka shi karatun Qur'ani an yadda abin nan a karanta Qur'ani, kuma ba a ce sai mai sai wannan al'asi ko mai sabon Allah ba ya karatun Qur'ani, babu inda aka faɗi haka, ba inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya furta haka. Saboda haka abinda mai littafin Al-Mughir ya rubuta a cikin littafinsa na cewa ai in kana karanta Qur'ani shi kana sabon Allah tsine mai ke, wannan magana ce wacce ya kamata a yitar da ita, ba magana ce da ta fito daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam. Wanda yace yaya matsayin karatun tangimi na Al-Qur'ani ya halatta, ai abinda duk muka faɗa din nan shine ma'auni, dukkan wani karatu wanda aka kiyaye harfan lab abin nan Al-Qur'ani ba a wuce goda da iri wajen budu da fitar da wasu haruffan da babu su ba, ko rage wasu haruffan da suke nan, wanda ya halatta. Saboda haka kamar Abdul Basit Abdul Samad shi ya fi shara da tangim, kuma karatunsa ba wanda ya soki karatunsa cewa ko bai halatta ba. Amma wanda za su wuce iyaka wajen kokarin sai sun yi wannan tangimi, ko da kuwa ba ɗabi'a su bace ba sadiyar su bace, to a irin wajen takallufi din sukan yi barna wani lokaci. Wannan yace za a iya ansar dan da mata ta haifa da wata takwas, idan mijinta ya yarda zai anshe shi mana, idan mijinta ya yarda ɗansa ne zai anshe shi, ai ana yin bakwanni a ƙallon muddatul haml shine 6 ashhur, to mafi karancin watannin ciki shine wata 6, kamar yadda sayyidina Ali Allah ƙara masa yarda ya yi fatawa da wannan. To kaga wannan wata 8 ne ma, in mun kuma mijin yace shi bai yarda ɗansa bane, ko da ma wata 12 aka haife shi, zai iya cewa bai yarda ɗansa bane, kaga anan sai su yi li'ani kuma su raba har abada. Abinda zai raba su shine li'ani, in yace ba ɗansa bane kuma ba za a jingina masa shi a ce wane ɗan wane bane, kuma ba zai gaje shi ba tunda ya kore shi daga matsayin ɗansa. Wanda yace ƴar uwar mutar rasu, amma ana rikici tsakanin mijin da mahaifanta akan rike ƴaƴanta, mala ayi bin bayani don warware matsala. To ai bai faɗi matsalar ba, shi mijin ne yace ba zai rike su ba, ko ku a su iyayen ne suka ce su ba za su bar masa ƴaƴan ba, kaga bai faɗi me yake matsalar ba. Anan dai miji shine yafi cancanta don shi ƴaƴansa ne, to ya zai kuma wasu su zuci za su kwace masa ƴaƴansa, in shine yace ba zai rike ƴaƴan ba, to kuma wannan ana iya zuwa kotu ta tilasta shi, saboda shi ya haife su shine zai dau nauyin rayuwarsu, shi zai ciyar da su, ya kula da lafiyar su, ya kula da karatun su, ba ya da ikon ya haifi yara kuma ya da ƴaƴansa ne, kuma ya ce a wasu ne za su rike masa ƴaƴan, in wannan ne rikicin to kotu ce za ta raba wannan rikicin, in kuma a ku ne kuka ce za ku kwace ƴaƴan daga wajensa, to ba ku da gaskiya. Wannan tace ina da matsala guda ɗaya tsakanina da mijina, ina son in riƙa zuwa makaranta saboda neman ilimi, amma mijina ya hana ni, ya ce wai maza ke koyarwa kuma shi ba ya da lokacin ya koya min, to don Allah malam wacce shawara za ka bani in samu mafita. Shawarar da zan baki shine ki je makaranta, matuƙar dai abinda za ki koya ɗin nan wani abu ne da kike buƙatar sa tilas na fahimtar addini. Akwai wacce ta samu karatu, misali ta san hukunce-hukuncen sallah, ta san hukunce-hukuncen azumi, ta san hukunce-hukuncen haila, wasu abubuwa dai da suke da alaka da manya-manyan abubuwa duk ta san su, yanzu tana son ta zama malama ne ita ma. To a nan ba a cewa ko ya ki koya su sai kin zama malama, amma idan ba ki san abin da ya shafi sallah ba, hukunce-hukuncen sallah kina buƙatar sani, azumi kina buƙatar sani, abin da ya shafi jinin biki da waye da waye, jinin haila na mata kina buƙatar sani, to anan ko ya koya miki ko ya barki ki je ki koya. Allah ya wajabta masa cewa ya sanar da ki, yana daga cikin haƙoƙin miji a haƙoƙin mata akan mijinta abin da ya shafi karatunta. Allah da yace ya ayyuhal ladina qu anfusakum wa ahlikum nara, umarni ne Allah ya bashi, ba shi kadai zai yi koya ya kiyaye kai tsare kansa daga fada wuta ba, har matansa har iyalansa duka ya koya musu, kuma cewa namiji ne zai koya musu, wannan ba laifi bane dan namiji ya koya musu, ba laifi bane, matukar dai za a kiyaye dokokin Allah a wajen karantarwa, kuma abu ne wanda ake yin sa cikin abin nan, ba khalwa ake yi ba, ba wai kadai ta zai yi da ita ba, a cikin dalibai ne zai koyar, kuma su makarantun da za su yi wannan akwai buƙatar ya zama yawan wanda za a sa su koyar din an yadda da kame kansu da tsare su wasu ga dokokin Ubangiji, saboda haka ba wani abu dan namiji ya koyar da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai tafi wajen mata ya musu nasiha, ya musu abin nan tare da Bilal suka tafi. In ka ce shi manzon Allah ne zai iya zuwa gurin matan kowa dan haka ka ai hujja da shi, to Bilal fa, Bilal manzon Allah ne shi ma, kaga Annabi ya ja shi sun tafi da shi sun tsaya yayi nasiha, wannan bai zama aibi ba, bai zama laifi ba, matukar matan nan suna cikin sutura ta musulunci da musulunci yasa, sannan ba kalwa aka yi masa, nan shi ma malamin zai yi kokarin kiyaye abin da yake kansa na kame kansa da rashin yin abubuwan da suka saba wa shari'a tare da su waɗannan mata. Don haka a wajen neman ilimin da yake farilla ga mace ba a buƙatar izini, don Allah ne ya bata izini ta je ta koya, shi bai isa ya ce ya kwace wannan izinin ba. Don haka ba a buƙatar sai ta yadda ya fita ta je ta koya. Wannan shi ne abin da ba za ta zauna cikin jahilci, ta mutu cikin jahilci ba, in ta ce Ubangiji bai kyale ta zai yi ba. Ba za ta ce ta yi wa mijinta biyayya ba ne don su zauna lafiya, shi yasa ta yadda ta mutu a jahilci, ta yadda ta mutu ba ta iya sallah ba. Ba za ta je ta gaya wa Allah wannan magana ba. Don Ubangiji ya gaya, an gaya mata cewa ta yi masa biya ba fil ma'ruf, inna ma ta'atu fil ma'ruf. An yadda ai da'a amma inda shari'a ta yadda. Inda duk shari'a ba ta yadda ba, to ba a cewa a yi wa mutum da'a ko da uba ne ko da uwa ce. Ya inganta abin masbuki sallah. Kullu man sahha salatu sahha imamatu. Duk wanda sallarsa shi kadai idan yayi, to limancinsa ya inganta. Saboda haka masbuki sallarsa ta yi, kuma masbuki yayin da liman ya fita ya gama, shi kenan ya zama mai zaman kansa. Yanzu ya zama shi kadai ne, ya zama munfarid ne, saboda haka za a bi shi sallah. Cewa shi ba za a bi shi sallah ba, istisna'i ne daga ka'idar da aka yi ittifaki akan ta, cewa abinda ake nunawa da shi wajen limanci shine ingancin sallah. Shi kansa sallarsa ta inganta, wanda ba a shakka akan wannan. To aka ce shi baya cikin waɗanda za a bi su sallah, to yana buƙatar wani dalili daban da ya fitar da shi daga cikin umumin ka'idar da aka yadda da ita. Saboda haka masbuki za a iya bin shi sallah, ba wani abu, sai dai kawai a nan mas'alar sallah ko jam'i biyu a masallacin da yake da limami ratibi, sai dai wannan mas'alar ta bujuro, amma ba mas'alar ingancin sallah bin masbuki ko kuma rashin ingancinta, sai dai mas'alar shin liman abin da masallacin da ke da limami ratibi a sa'ayin jam'i sama da ɗaya sama da biyu sama da uku a ciki, ko ko a in aka yi da limami ratibi kowa ya shigo ya sallata shi kadai. An san cewa wannan matsala ce da magabata malamai na sunna suka yi sabani akan ta, wasu sun tafi akan karhancin haka, wasu kuma sun tafi akan halacci, kamar Imam Malik da Imam Shafi'i sun tafi akan karhancin yin sake maimaita sallah a masallacin da yake da limami ratibi, domin yin haka zai sarayar da hikimar da ta sa aka farlanta jam'i a masallaci. Don idan mutane suka san cewa in ma wannan jam'in na farko ya aka yi aka gama, to fa ai akwai na biyu, akwai na uku, akwai na hudu, to kaga mutane idan sun ji ana kiran sallah ko dan sun ji ana iqama, duk ba su damu ba, mutane sai su ci gaba da harkar su, sai ma tarar da second batch ko third batch, to kaga an rushe haduwar kai da ake so a samu ta musulmi. Hikimar da ta sa aka farlanta jam'i ta rushe. Sannan Imam Shafi'i yana cewa waɗanda duk ya samu daga cikin magabata bai ga suna maimaita jam'i a masallacin da yake da limami ratibi ba, an ce masallacin da yake da limami ratibi ba ana nufin limami ɗaya ba, zai iya zama limamai ne biyu ko uku duk ratibai, a samu wanda suke sallah da rana daban, wanda yake sallar magariba, isha'i, asubahi daban, wanda duk a iya samun ta'addudu al-immatur abin ratibi, wannan babu komai a iya samun ta'addudin sa, amma ne akwai waɗanda su dai su ne limamai. In ka ga wani to wakilta shi suka yi ko kuma abin nan yayi shi yayi, amma dai an san cewa limamin wannan masallaci shine wane ko shine wane shi kadai, to wannan shi ake kira masallaci mai limami ratibi. Masallacin da baya da limami ratibi kamar masallacin bakin hanya ko na kasuwa, dan masallacin kasuwa wanda baya da wani limami ratibi, kawai duk wanda suka yi alwala kun gama sai a tura wani ya yi sallah, wasu su zo, wanda baya da wani limami ratibi ko ma jam'i nawa za a yi a zo a yi. Haka nan masallacin kan hanya irin na gidan mai, irin na tasha, wannan shi ba mai da wani limami ratibi, saboda haka duk waɗanda suka zo za su yi sallah su wuce ba a hana, amma kamar masallaci irin wannan tabbas yana da limami ratibi. To a nan ne malamai suka yi tsokaci dangane da maimaita jam'i, wasu suka tafi akan karhancin wannan kamar Imam Malik, Imam Shafi'i, wanda na fi karkata zuwa ga ra'ayinsu, wasu kuma suka tafi akan cewa babu komai, wanda shine sauran mazahib kamar Hanabila al-ahnaf su suna ganin ba wani abu dan amaimaita da haka matsala dai tana da sauki kana dauke ta da tsanani kaga wasu zuwa sallah kace an gama sallah ka fasa musu sahu ka fasa taron su kace ayi fatawa an hana a'a kai dai fadar ayinka ko kai abinda kafi gamsuwa da shi in ka shigo masallaci kaga an gama sallah kaga wasu sun koma gefe kai kuma goma gefe kai sallar ka don kana ganin cewa a wannan lokacin shi yafi dace abinda yafi dacewa kai sallar kai ɗaya amma dan wasu sun tilje sun ce su za su yi jam'in su to karka tayar musu da kai ba a yi ta rigima har a samu mazhabar yan maimaita jam'i da kuma mazhabar yan hana maimaita jam'i waɗannan dai su ne tambayoyi da suka zo hannu waɗanda suka nemi addu'a mu sa su a cikin niyyar mu mu musu addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.